Daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25-31-41 da kuma 60. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na BY Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol. Sai kuma Alfa Radio Kumasi a Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Maimuna Muhammad da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin cikin shirin za ku ji cewa rundunar sojan Najeriya ta ce dakaranta sun gwabza fada da wasu ƴan bindiga a ƙauyen Bawar Daji dake Zamfara lamarin da ya sanadiyar mutuwar jami'an soji biyu Biyo bayan ajiye aiki da wani shugaban karamar hukuma ya a jihar Kebbi kan rashin kudaden gudanar da ayyukan hukumar yaya kuke kallon zargin mamayewar da ake cewa gwamnonin jihohi suna yi wa kananan wato kudaden kananan hukumomi a Najeriya zamu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku fada mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555 sai a sa alamar tara wato plus da 1 Sai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga Najeriya amma kafin nan ga yadda duniya yake ciki.
Dan takarar shugaban kasa a zaben da aka yi a kasar Saliyo ya ce zai kalubalanci sakamakon zaben. A yau Alhamis ne tsohon ministan harkokin wajen Saliyo Samara Wilson Kamara yake bayyana niyyarsa na kalubalantar sakamakon zaben bayan da hukumar zaben kasar ta tabbatar da cewa Julius Maada Bio ne ya lashe zaben na ranar Asabar din da ta gabata. Sakamakon hukumar ya nuna cewa Maada Bio dan takarar jam'iyyar adawa ta SPP ne ya lashe zaben da aka da kashi 52 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Yayin da Kamara ya samu kashi 48 cikin 100 na ƙuri'un. Kamfanin sadarwar Facebook ya ce wani kamfanin sarrafa bayanai da aka alakanta da shugaban Amurka Donald Trump ba bisa ka'ida ba ya tattara bayanan sirri na mutane miliyan 97 da ke amfani da Facebook yayin zaben Amurka na shekarar 2016. Fiye da mutane miliyan 50 da aka yi ta yayatawa a baya. Izuwa yanzu Facebook bata bada bayanin yawan adadin shafukan mutane nawa kamfanin Cambridge Analytica ta shiga ba bayan da ƴan kwamitin yakin neman zaben Trump a 2016 suka dauki hayar sa. Haka kuma kamfanin na Facebook bai fayyace yadda wasu mutanen Russia masu goyen bayan Trump suka shawo karfin sa don yayi musu aiki a lokacin wancan zaben na shugaban kasa na Amurka ba. Facebook na ta yayata bayanai tuni tun ranar Laraba kan cewa daga ranar Litinin mai zuwa za ta fara bayyana wa masu amfani da kafarta ta Facebook hanyoyin da kamfanin Cambridge Analytics ya tara bayanan nasu. Cikin mutane miliyan 97 da aka samu bayanansu mutane miliyan 71 duk ƴan kasar Amurka ne a cewar kamfanin Facebook din. Yau Alhamis kotun kolin Brazil ta yanke hukuncin yin watsi da bukatar tsohon shugaban Brazil Luiz Inácio Lula da Silva fita daga kurkuku yayin da yake daukaka tuhumar da ake masa na cin hanci da rasha. Hukuncin da alkalai biyar cikin alkalai shida na kotun kolin suka yanke ya haifar da babban kalubale ga wannan dan takarar da yake gaba a zaben shugaban kasa na wannan shekarar a ɗaya daga cikin manyan kasashen nahiyar Latin America. Rashin sa'ar da Silva na kaucewa daurin shekaru 12 a gidan kaso na nufin watakila za a daure shi nan ba da dadewa ba a kalla mako mai zuwa saboda wasu ka'idoji. Lulu da magoya bayansa dai sun ce zargin da ake masa duk siyasa ce kawai kuma yanzu haka rahotanni sun ce hukumomin sun fara shirin daukar matakan fuskantar manyan tarukan gangami da za a yi a biranen kasar da ma na masu goyen bayan tsohon shugaban da masu kyamarsa. an yanke wa da Silva hukunci a watan Yulin bara saboda ya taimaka wani kamfanin ƴan kwangila na masu gine-ginen samun kwangiloli masu tsoka bayan da suka yi mishi alƙawarin bashi wani katafaren gida a bakin teku. Da Silva dai ya musunta wannan zargin. Yanzu haka tarin ma'aikatan diplomasiyar Amurka na kan hanyarsu ta dawowa gida bayan da aka taso ƙeyarsu daga Rasha a matsayin mai da martani ga matakin da ita ma Amurka ta ɗauka kwanan baya a kan Rasha na koran irin waɗannan jami'an nata. Duk wannan ta faru ne bayan harin gubar da aka kai a Ingila kwanakin baya akan wani tsohon jigon leƙen asirai na Rasha, abinda aka ɗora laifin kan ita gwamnatin ta Rasha. Wasu manyan motocin safa-safa guda uku aka hango yau Alhamis shaƙi da mutane da kayansu suna barin harabar ofishin jakadancin Amurka ɗin da ke birnin Moscow. Sun tasarwa babban filin jirgin sama a daidai lokacin da wa'adin zaman ƙasar da Rasha ta yanka musu yake ƙarewa. An dai ta samun irin wannan zirga-zirgar ta jami'an diflomasiyyar ƙasashe da dama da ake kora daga ma'aikatunsu na diflomasiyya tun bayan wannan farmakin na guba da aka kai a kan Sergei Skripal da ƴarsa, wanda Burtaniya ta ce an yi amfani da wata guba ce da aka san cewa sojan Rasha ne ke sarrafa ta. Wannan al'amarin dai ya janyo lalacewar dangantakar Rasha da ƙasashen yammaci da dama, wanda a dalilinsa ne aka koro ma'aikatan diflomasiyyar Rasha kamar 150 daga Amurka da ƙasashen da ke cikin ƙungiyar Turai ta EU da waɗanda ke a ƙungiyar tsaron Turai ta NATO.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, rundunar sojan Najeriya ta ce dakaranta sun gubza fada da wasu 'yan bindiga a ƙauyen Bawar Daji da ke Zamfara, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Murtala Faruk Sanyinna.
Wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojan Najeriya, Brigadier General Texas Chukwu, ta ce dakarunta sun gwabza fada da 'yan bindiga a ƙauyen Tungar Daji da ke ƙaramar hukumar mulkin Anka ta jihar Zamfara, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar jami'an soji biyu. To sai dai sanarwar ta ce sojojin sun sami kawar da 'yan bindigar 21 tare da raunata wasu da dama da suka samu suka tsere, inda kuma ta sami karɓe bindigogi 6 da harsasai. Kwamishinin watsa labaran jihar ta Zamfara, Sanda Muhammad Danjari, ya yi min ƙarin haske a kan artabun.
To alhamdulillah, federal government ta aiko da sojoji, kuma sojojin da sun je sun yi attack. Sannan shi ma shugaban sojin sama ya ce za a aiko da jiragen sama.
Mai girma Sarkin Anka ya taɓa nuna ƙorafin cewa sau tari akan turo sojoji, idan an turo su kuma sai ka ga hare-haren sun ɗan kwanta, amma sai a janye su, kuma da zarar an janye su ɗin sai kuma hare-haren su dawo.
Yanzu abin da ce maka, ai na faɗa maka yanzu cewa mai daraja gwamna da shi da CMN na Anka, wanda yake kuma ba CMN Anka ba, shi ne shugaban sarakuna Zamfara State, yanzu sun ga shugaban ƙasa a kan wannan magana. So abin da ake tsammana irin da ake yin da haka ba za ta faru ba karo. Don kaga wannan karo sun kai a ta kuma sun kashe mutane. Sun kashe mutane wajen 21 kuma sun anshi ammunition nasu, bindigogi da alburusai. Wannan ya nuna cewa abin da ake yi da ba shi ba yanzu.
Haka ma rundunar sojin ta ce ta kai wani samami a wata dabar 'yan bindigar da ke kusa da ƙauyen Laka a cikin jihar Kebbi a kan iyaka da jihar Zamfara, inda ta sami kashe ɗan bindiga ɗaya. Wannan dai yana zuwa ne ƙasa da mako ɗaya da umarnin gwamnan jihar na harbe duk wanda aka same shi da bindiga ba bisa ƙa'ida ba, biyo bayan hari na baya-bayan nan da 'yan bindigar suka kai a garin Bawar Daji, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 30. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ba gani sai Allah, Allah ka taimaki soja ko gidan su ko dadali.
To a gaidan Murtala Faruk Sanyinna, in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Biyo bayan ajiye aiki da wani shugaban ƙaramar hukuma ya a jihar Kebbi kan rashin kuɗaɗen gudanar da ayyukan hukumar, ya kuke kallon zargin mamaye wayar da ake cewa gwamnonin jihohi suna yi wa kuɗaɗen ƙananan hukumomi a Najeriya? Muna son jin ra'ayinku. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555, sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya, sannan a jero lambobin. Kafin nan a shakata da wannan waƙar.
Wai ka dikidin mutuwa mai ban tsoron sai soja. Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To madalla mun samu kiran mu na farko daga Kaduna. Wane ne akan layi daga Kaduna? Amin wa alaikum assalam. Ya sunan malamin? To malamin, muna tsimana sauraron ka. Malam, kana tare da mu? To, kana mana bayani kuma a katse? To, Malam Aladi ina ji a katse. Bari mu je Kano. Wane ne yayi daga Kano?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum assalam. Ya sunan malamin?
Malam Sarafilu Hashim Gumal, barka da yamma.
Barka dai.
Sunana Alhaji Musan Garo, mai radio da recorder kasuwar Kawo Kaduna Najeriya, amma daga Kanan Daba Najeriya.
To Alhaji Musa, muna sauraron ka.
To alhamdulillah, gaskiya al'amari wannan batu na maganar sauke shi ka su ga karamin kuma da yaso ka saboda yanayin kudade ko? To gaskiya al'amari abubuwan da ke faruwa ne, ka san munan Najeriya gaskiya matsaloli ne wanda ake samu. Yawa zaka samu, zaka ga gwamna ya handame kudin kananan hukumomi, to kaga irin wayannan su suke kawo ake samun irin wayannan matsalolin. Amma kuma wani hanzari ba gudu ba, sai naga a jihar Kebbi ne aka ce wannan shaman na local government ya sauka saboda sakamakon irin wayannan abubuwan. Amma kaga akwai kuma wani shaman local government da sani a jihar Kebbi, shi kuma yana kokari da wajen abubuwan da ya kamata. To ya kamata a ce su al'umma su kula da irin wayannan abubuwan, kuma gwamnati muna kira gare su. Idan aka ce gram ya ci wani local government, a kokari a danka musu wannan abu, domin kananan kowani su ne kusa da talakawa. Idan talaka ya samu, to kaga idan karamin kuma ta samu, kansila zai samu, ya kasance al'umma za ka ga kasuwanni sun cika da sauran wasu abubuwa. Amma in dai ana rike musu, ni na goyi baya gaskiya.
To Alhaji Musa, mun goyi ra'ayinka, za mu je mun Lagos dan wani yana kan waya. Mun gode kwarai da gaske. Bari mu je Lagos. Wane ne akan layi daga Lagos?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam. Ya sunan malamin?
Kana magana da Abubakar Baba daga karamar hukumar Geza daga jihar Kano, Najeriya.
To Malam Abubakar, muna sauraron ka.
Na'am, na'am. Wannan al'amari da ke faruwa a Najeriya, wannan kam haka yake, domin mu bana manta mu ma a jihar Kano haka tsohon gwamna wanda ya sauka haka ya rike kananan hukumomi ya yi musu irin wannan al'amari. To saboda haka gaba ɗaya al'amarin nasu ya riga ya zama ruwan dare. Sai dai kawai su wuce wannan gwamnati ta samu ta sa ido a kan irin waɗannan domin a gyara.
To menene mafita? Menene mafita?
Mafita a nan ita gwamnatin tarayya ta sa ido a kan duk wanda ya ba daidai ba a tsawatar masa. Domin amma in dai aka ce za a yi haka, to wallahi tallahi zuwa gaba wannan APC ba za ta haifar musu, yin wannan ba zai haifar musu.
To Malam Abubakar, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Abuja. Wane ne akan layi Abuja?
Jafaru ne a kan Abuja.
To Malam Jafaru, muna sauraron ka.
To gaskiya dai muna farin ciki da abin da ke ɗaukin da aka kai da a gidan Zamfara. gaskiya alhamdulillah Allah ka kara kawar da waɗannan miyagun iya.
To Amiya Rabi, to me zaka ce game da cece-kucen da ake kan ganin cewar wato a kananan hukumomi?
To wannan tsohon labari ne. Sai Allah ya samu ke kai.
To madalla mun gode kwarai da gaskiya wannan aina. Ka bar mu je Yobe, wane ne akan layi daga Yobe?
Ni ne Ali Umar daga nan Yobe Bunyadi.
To mallam Ali, muna sauraron ka.
Alhaji garin gaskiya shugabannin kananan hukumomin nan yawanci ba su yin adalci wallahi. Ahinan idan an ba su kuɗi zo su yi ma mutane aiki a ƙauyukan su ba su yin aiki, yawanci suna handin nasarin ne, wasu ma kawai nan rasu ake yi.
To ba ka ganin wasu suna ƙorafin cewa kuɗin ne ma baya kaiwa gare su, balle su ɗauka su yi aiki.
Ana ba su kuɗi kawai suna zuwa su yi cikin birnin su state ne kawai su dinga yawo. Kai sai wani lokacin zaɓe ya zo kawai su zo.
To madalla mara alimin gode kwarai ga wannan ra'ayi na, ka bar mu je Zaria, wani ne akan layi?
Aminu Iliya daga Zaria.
To malam, muna sauraron ka.
Ni ra'ayi na akan abin da gwamnati suke ma shugabannin kananan hukumomi. Ina kira ga majalisa tarayya ta jihohi ta dattijai, su ya kamata su kudiri akan su ma kananan hukumomi a ba su ikon cin gashin kansu kamar yadda su ba su cin gashin kansu.
To madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bar mu je Kaduna, wane ne akan layi a Kaduna?
Sharfilu Hashim Gumo, albarka da yammaci.
Albarka da yamma, wa ke magana?
Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Gasau da ake a Kaduna tarayyar Najeriya.
To malam Murtala, muna sauraron ka, menene gudunmawanka?
Yawwa, to kaga dama ana gaya mana cewa in ka ji dan siyasa yana cewa fa shi wahala yake, ba komai ba komai, in ka ga ya ki sauka to akwai komai. Yana samun abu yawa, kaga wannan shi ya nuna mana cewa da gaske din ne, tunda ya sauka ba komai din ta bangaren shi. Amma duk wani dan siyasa tun daga kansu la har zuwa lamba da ɗayan kaji ana wahala muke ba komai, to ya sauka mana, ka gane. Amma in dai ya sauke mu tabbatar ba abin da ake samu, da fatan za a tashi lafiya.
To madalla mun gode kwarai da gaske, bar mu je Jigawa, ne akan layi daga Jigawa?
To assalamu alaikum, kuna magana da Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya.
To mallam Rabi Musa, muna sauraron ka.
To magana ta fi sabilillahi, ni shawara da zan bayar akan wannan cece kuce na kananan hukumomi, ya kamata kamar yadda wani aboki na yake faɗa, ya kamata ƴan majalisu da waye su ga magana ta fi sabilillahi, indai za a bi gaskiya mafi yawanci ma kuɗin nan baya zuwa wadatacce da gurin shugabannin kananan hukumomin nan. Kuka dukkanin mutanen al'umma sosai sun fi mora daga kananan hukumomin nan.
Rabi,
ɗan majalisa su yi doka kuma a sa ido a tabbatar kuɗin nan ya wadata ya zo ga kananan hukumomin.
To Rabi, ina tambaya ɗaya gare ka.
Eh, mu kuma za mu yi a kanmu mu talakawa. Mun gode daga Rabi Musa Zafaransi daga nan Zafaran ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya.
To mun gode mallam Rabi, bar mu je Abuja, wane ne akan layi daga Abuja? Amin, wa alaikum salam. Malam, ba ma jin ka sosai, kana jin mu ne?
Hadda fitar daga Abuja.
To malam, muna sauraron ka, menene ra'ayinka?
Ni shawara ta akan kananan hukumomi, ya kamata gwamnati tarayya ta duba abin sosai sosai. Za su yanci.
To in aka ba su yanci, kana ganin za su iya gudanar da harkokin su? In aka ba su yanci gaba daya?
Za su yi mana, saboda in kuma ba su yanci, talakawa da yawa na karamar hukuma, za su talaci din su.
To madalla mun gode kwarai gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Kebbi, wane ne akan layi da Kebbi?
Assalamu alaikum.
Amin, wa alaikum salam. Dan kashe rediyon ka da Allah.
Ban tare da rediyo, duwana Bala na Buta na Sarawa Kanji, amma ina nan Kebbi Shanga local government.
To malam Bala, menene ra'ayinka yau?
To abin da ra'ayi na game da kananan hukumomi, ya kamata gwamnatin tarayya ta yi kokari ta ba kananan hukumomi yancin su. Kowane shugaban karamar hukuma a ɗauki haƙƙin shi a bashi yawa talakawa aiki haka ya kamata, saboda karamar hukuma ita ce wuri wanda yake kusa da talaka. Shi ina ganin ne to ya yanke
shi. Malam, muna sauraron ka, kana jin mu ne?
Ko karamar hukuma ita ce ta dace a ba haƙƙin talaka a yi kulawa da shi, sai zama gwamnatocin jihohi sun mallake komi yana ga hannunsu. To kaga abin ya fara bata ma wasu ciyamomi ne, suna yin murabus, suna aje makamin na local government. Kaga abin da yake ya kamata a gyara, a ba kowace local government haƙƙinta.
To Malam Bala, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka, kuma da daukan wayar ka muka zo karshen daukar daga wayoyin mu a yau. Sai gobe za mu ba ku dama domin ku kira ku ci gaba bayyana mana ra'ayoyinku. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogon muke cewa karfe 5 saura minti 10. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Dan wasan gaba na Najeriya Obafemi Martins ba zai taka leda ba na tsawon watanni 6 zuwa 7 sakamakon rauni da ya samu sa'ad da yake bugawa kungiyar sa ta Shanghai Shenhua dake kasar Sin wasa. An dauki dan wasan mai shekaru 33 a makara a tsakiyar rabin lokaci na farko na wasan da kungiyar sa ta kara da Kashima a ranar Talata. Wannan lamarin ya kuma kawar da damar da Martins yake da ita na bugawa kasar sa ta Najeriya wasa a gasar cin kofin duniya ta bana a kasar Russia. Hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta umarci hukumar kwallon kasar Habasha da ta yi gyara ga tsarin ta na zabe kafin gudanar da zaben shugabanta. A wata wasiƙa da hukumar ta FIFA ta aike wa kasar, ta ce zaben shugaban hukumar wanda aka yi ta shatawa ana dagewa ba zai yiwu ba har sai tsarin zaben kasar ya daidaice da na hukumar FIFA. Yan takara kusan 16 ne ke fafatawa, ciki har da tsohon mai horar da yan wasan kasar Swanet Bishao, wadanda ke fatan ganin an zabe su a kwamitin zartar suna hukumar kwallon kasar ta Habasha. A bangare daya kuma, hukumar kwallon kasar Libya ta bayyana fatan cewa ziyarar da hukumar FIFA ke kan gudanarwa yanzu haka a kasar za ta taimaka wajen dage haramcin karbar bakuncin wasanni da aka yi mata. An dakatar da kasar ne daga karbar bakuncin wasanni saboda tabarbarewar sha'anin wasan kwallon kafa sakamakon yakin basasar da ya barke a kasar a shekara ta 2011. Wani ayarin jami'an hukumar ta FIFA na kan ziyarar wuni biyu a Tripoli, babban birnin kasar, domin tattauna ci gaba da aka samu a haujin kwallon kafa tun daga lokacin da aka kakaba mata takunkumin. A sakamakon wasannin kwata final na gasar kwallon kafa ta cin kofin zakarun Turai tsakanin manyan kungiyoyin Ingila biyu da suka saura a gasar, Liverpool ta lalasa Manchester City da ci 3 da nema a daren jiya. City wacce yanzu haka ke jagorancin teburin gasar Premier ta Ingila, ta sha kashi ne sau ɗaya tal a gasar ta Premier ta bana, kuma Liverpool din ce ta doke ta a watan Janairun da ya gabata da ci 4-3. A ɗaya wasan kuma Barcelona ta karbi bakuncin Roma ta kuma doke ta da ci 4-1. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To a gaida Murtala, yanzu kuma ga wannan sakon.
Idan fakwaya ta narke,
kan wewe na kwaya sun nauga gaye ne.
Kwaya kala-kala ne, akwai wanda ake ce mata kashin bera, akwai wanda suke buga alluran kwaya, akwai wanda suke shan bula, akwai wanda suke shan kashin kadangare, akwai wanda suke shan kwata, amma ni ina shan yawun maciji ne.
In kwaya, banda kwaya.
Idan fakwaya ta narke.
Na hutawa na ne baba ci nake yi ba, kawai yin sha'un huta zama sarauniya, haka ne kawai abun yake baba.
Shirin idan kwaya ta narke fa zai dinga zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC,
karfe 4 agogon Najeriya, Niger kamar da Chad, duk ranar Lahadi,
tare da ni Hafsat Maina Muhammad. Idan kwaya ta narke, komai yana iya faruwa.
Mu kiyaye shan kwaya domin tana rusa rayuwa.
Ta hanna kwaya ta narke, kai ya kare ya zama.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kwamitin sanya takunkumi a kan Koriya ta Arewa mai lamba 1718 na Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ba tare da wata hamayya ba ya amince a kan wasu ƙudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya guda 49 da ake ba da shawarar aiwatar a kan kamfanonin jiragen ruwa 21 da wani mutum ɗaya da kuma jiragen ruwa 27 dukkansu da zimmar daƙile ayyukan fasa ƙwabarin Koriya ta Arewa ta teku a ƙoƙarinta na samun man fetur da kuma sai da gawayi da kuma hana wasu kamfanonin da jiragen ruwa taimaka musu. Ofishin Jakadancin Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ne gabatar da waɗannan sabbin ƙudurorin a watan Fabrairu da ya gabata, wanda ya zo daidai da lokacin da ma'aikatar Baitul Malam Amurka ta sanar da sanya jimillar takunkumi mafi zafi a kan Koriya ta Arewa, kuma suna zama wani ɓangaren ci gaba da yin matsin lamba a kan gwamnatin Koriya ta Arewa na haɗin gwiwa da zimmar a rufe duk hanyoyin fasa ƙwabarin ƙasar a cikin tekuna. Ma'aikatar Baitul Mali ta Amurka ta tashi tsaye wajen auna duk wasu hanyoyin da ƙasar Koriya ke amfani da su ba bisa ƙa'ida ba don kaucewa takunkumin, ciki har da ɗaukar matakan daƙile jiragen ruwa da kuma masu kamfanoni a faɗin duniya da ke aiki a madadin Koriya ta Arewa. A cewar sakataren ma'aikatar Baitul Malin Amurka Steven Munchin,
Waɗannan takunkumin na da muhimmanci wajen takawa gwamnati birki wajen gudanar da ayyukan teku na mamaya da ke taimakawa ƙasar wajen sai da gawayi da man fetur ma wasu ƙasashe ba bisa ƙa'ida ba, da kuma gurgunta ƙasar ta kai kayakinta ta teku a ƙasashen duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa wa ƙasashen duniya baki ɗaya cewa dukkan firin da suka nemi yin kasuwanci da Koriya ta Arewa domin taimakawa mata wajen cimma burinta na mallakar nukiliya to su san da sani ba za su yi kasuwanci ba da ƙasar Amurka. Gwamnatin ƙasar Amurka na yi wa taƙawaranta da abokanan cinikayyar ta godiya wajen haɗin gwiwa dangane da waɗannan matakan takunkumin. Lalle wannan babbar alama ce da ke nuna cewa al'ummar duniya baki ɗaya sun haɗa kai da ƙarfi wajen ƙarfafa takunkumin wanda bai da nihaya akan gwamnatin Koriya ta Arewa, a cewar jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley. Musamman muna son mu yi wa mambobin kwamitin tsaro da Japan da Koriya ta Kudu godiya saboda haɗa hannun da suka yi da mu wajen gudanar da matsala da kuma niyyarsu na dagewa wajen ganin an aiwatar da dukkan ƙudurorin da aka zartas don ganin cewa an hukunta masu taka doka. Shafin murya Amurka ne yau kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Wanda ya kuma kawo mu ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Madalla, kamfanin sadarwar Facebook ya ce wani kamfanin sarrafa bayanai da aka alakanta da shugaban Amurka Donald Trump ba bisa ka'ida ba ya tattara bayanan sirri na mutane miliyan 97 da ke amfani da Facebook yayin zaben Amurka na shekarar 2016. Fiye da mutane miliyan 50 da aka yi ta yayatawa a baya. Ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben da aka yi a ƙasar Saliyo ya ce zai ƙalubalanci sakamakon zaben a yau. Alhamis ne tsohon ministan harkokin wajen Saliyo Samara Wilson Kamara yake bayyana niyyarsa na ƙalubalantar sakamakon zaben bayan da hukumar zaben ƙasar ta tabbatar da cewa Julius Maada Bio ne ya lashe zaben na ranar Asabar ɗin da ta gabata. Sakamakon hukumar ya nuna cewa Maada Bio ɗan takarar jam'iyyar adawa ta SPP ne ya lashe zaben da kashi 52 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, yayin da Kamara ya samu kashi 48 cikin 100 na ƙuri'un. Yau Alhamis, kotun kolin Brazil ta yanke hukuncin yin watsi da bukatar tsohon shugaban Brazil Luiz Inácio Lula da Silva fita daga kurkuku yayin da yake ɗaukaka tuhumar da ake masa na cin hanci da rasha. Hukuncin da alkalai 5 cikin alkalai 6 na kotun kolin suka yanke ya haifar da babban kalubale ga wannan ɗan takarar da yake gaba a zaben shugaban ƙasa na wannan shekara a ɗaya daga cikin manyan ƙasashen nahiyar Latin America. Yanzu haka tarin ma'aikatar diflomasiyya Amurka na kan hanyarsu ta dawowa gida bayan da aka taso ƙiyarsu daga Rasha a matsayin mai da martani ga matakin da ita ma Amurka ta ɗauka kwanan baya a kan Rasha na ƙoƙarin irin waɗannan jami'an nata. Duk wannan ta faru ne bayan harin gubar da aka kai a Ingila kwanakin baya akan wani tsohon jigon leƙen asirai na Rasha, abinda ake ɗora laifin kan ita gwamnatin ta Rasha. Wasu manyan motocin safa-safa guda uku aka hango yau Alhamis shaƙe da mutane da kayansu suna barin harabar ofishin jakadancin Amurka.
To Madalla, masu rarrenmu da wannan muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da ta taya na gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta ba da umarni, da ma injiniyan mu na yau Malam Suleiman, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.